Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku kuma da sake komawa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa wanda a kowane mako muke gabatar muku shi tare da Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano. To a makon da ya gabata dai kun ji mu inda Professor ya dauko bayani kan cewa yanzu haka al'adar Hausawa musamman takamaimai abin da ya shafi waƙoƙin Bahaushe ya shiga wani irin hali na innanaha, domin kuwa waƙoƙin da suke wakiltar al'adun Hausawa waɗanda ya kira su da waƙoƙin ƴan nanaye ba su da fa asali a harkar nan ta Hausa. To a wannan lokaci sai lokaci ya mana halinsa. To amma yanzu haka Farfesa ya samu ƙarasuwa, don haka Farfesa ina maka maraba da zuwa.
Barkanmu da yamma.
To madalla. Ka ce waƙoƙin ƴan nanaye waɗanda ka buga misali da waƙoƙin da ake sauraro a fina-finan da suke na Hausa a yau ba su da tushe, haka ne ko?
Ƙwarai da gaske. Saboda idan ka ce kana abu yana da tushe, to kana nufin yana da asalinsa, an san shi, an san mazaunin shi, an san ma'aunin shi, kuma yana da wakilci. Duk abu ne na gargajiya na wato abin da ke wakiltar mutane. Wannan baya wakiltar mutane, saboda akwai bambanci tsakanin yadda kiɗan nanaye yake a Kano da kuma yadda kiɗan nanaye yake a wasu ƙasashe, in ma ana yin irin wannan kiɗan. Yanzu idan ka ɗauki abin da ake nufi da mazauni da ma'auni, a kiɗan Bature akwai rukunayen kiɗa wajen aƙalla ba a ƙasar ba 15 zuwa 20, kuma duk irin kiɗan da ka ji, duk irin kayan kiɗan da aka kaɗa shi, to za a iya saka shi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan rukunayen. Akwai soul, akwai funk, akwai jazz, disco, heavy metal, classical music, progressive rock, reggae, blues and soul. Waɗannan rukunaye ne na kiɗa.
Kuma kowanne yana wakiltar wani abu mai zaman kansa.
Yana wakiltar wani. Yanzu misali heavy metal, in ka ce heavy metal, wani irin kiɗa ne da ake yin shi da gita da ƙarfi da wato sauti mai tsanani. Shi zaka ji shi yana gaga kamar na hauka. Sannan a cikin shi kansa heavy metal din akwai wani wanda suke kira doom metal, wato kiɗa na kamar bala'i. Zaka ji wato gita ake kaɗa tana gugu kawai. Sannan akwai classical music irin na tsofaffin Turawa din nan. Zaka ji kamar akwala ce take ta tafiya akan hanya. To kowane irin kiɗa kai akwai rukunin da zai shiga, akwai abin da yake wakilta, akwai nau'i na rayuwa da yake wakilta. Shi yasa aka ce kiɗan da ba za ka iya saka shi a wani rukuni ba, to ba shi da usuli.
Wannan shi ne ka'ida.
Ita ce ka'idar a nazarin kiɗa.
To yanzu ita
ko abin da ake kira music theory. A nazarin kiɗa.
Haka ne.
Amma wannan ba zai hana ka kai ka ƙirƙiro naka, ka ce kai ni na ƙirƙiro nawa ba, na ƙirƙiro nawa kuma ni na ba shi usuli, kai ka ba shi kayanka.
Asalin kai ne shi.
Kai ne asalin, kuma kai ne farkonsa, kai ne ƙarshensa. Amma ba za a iya ɗaukan su a saka shi yanzu ko fayafayan za a sayar a duniya. To sai suka zauna suka yi wani rukuni suka kiran shi da shauransu. Kamar yadda kawai da shauransu. Saboda haka idan aka kai musu fefe za a sayar a gidan da ake sayar da fayafe a Turai. In aka rasa ina za a saka shi, sai suka yi wani wuri da suka tada sauransu. Others.
To a yanar suke.
Sai ka je ka zance abin da za ka zanta. Saboda ba shi da muhalli, ba shi da mazauni. To kuma wanda bai da mazauni, to ba san daga ina yake ba, da ba san rukunin kiɗan da za a saka shi ba.
Wato Farfesa, don mai sauraro ya fahimci abin da kake nufi da wakilcin nan da kyau ƙwarai da gaske, waƙoƙin nan da ka sa mana na reno da sauran waƙoƙi da muka ji misali a wani rukuni suke, kuma me suke wakilta? Waƙoƙi irin na su ɗan anace, irin su na rambaɗa, irin su shata, irin su ɗan ƙwairo, me suke wakilta? Waƙoƙi irin na kamar su Mu'azu Hadeja, irin su Abubakar Ladan shi ne na Zaria ko, su kuma me suke wakilta? Wannan shi zai ba mu dama mu fahimci yadda aka yi waƙoƙi ƴan nanaye, su kuma fa ba su da wani tushe ko asali ɗin kamar yadda ka faɗa.
Yawwa, yanzu waƙar ɗan anace misali, waƙoƙin ɗan anace sun shiga wani rukuni ne, suna wakilcin waƙoƙin sana'a. Akwai waƙoƙin da yake yi saboda maharba, akwai wanda yake na ƴan dambe, dan a na ƴan damben ma da na mano a na ƴan damben ya fi shahara. Kamar waƙar Ado Ɗankore, waƙar Shago, to duk ire-iren wannan kaga abin da suna wakiltar waƙoƙin da ake yi wa masu wata sana'a.
Ka ji dan ana ce zaka tuno dambe.
Kware da gaske. To shata yana yin waƙoƙin da suke wakiltar waƙoƙin da ake wa mutane dan nishadi na yaban mutane. In ka ji waƙar dan Umar dan Danduna na Gondo, to ka riga ka san shata ne. In ka ji waƙar Garba Bucci, ka san shata ne. Saboda haka waƙoƙin suna wakiltar wani rukuni ko na nishadi ko kuma na wani adana abu. Yana da mahimmanci mu fahimci cewa adana abu da ake san ai adanawa. Saboda nazarin da mutane da yawa masu nazarin kidan Bahaushe suke yi, suna amfani da matsayin kida a wani rukunin adana al'adu. Shi yasa mutanen Sokoto, mawakan Sokoto suka shahara. Saboda idan ka saurari waƙoƙin su, kamar su waƙoƙin Dan Gwairo ko shi Hassan Wayan, to suna adana wani abu ne na rukunin tarihin rayuwa. A kasashen Mali da Burkina Faso, irin waɗannan mawaƙan ana kiransu griots. Griot shine wanda yake ba da labarin garinsu ko labarin unguwarsu ko labarin mutanensu, ko roƙo yake yi ko dai ba roƙo yake ba dai, amma a cikin lafazuzzukan da yake yi yana adana wani tarihi na mutanensu. To kaga inda wato waƙoƙin gargajiya suka zamanto wakilai ne, suna wakiltar wani abu.
To misali kamar irin su shi Dan Gwairo din da irin su Salihu ko Jan Kiɗi ne, su waɗannan dama da kaji ka san waƙa ce ta sarauta ta sarakai.
To kware da gaske, dan a ciki zaka ja su ta gaggaya maka irin rukunayen sarautar ko kuma irin gidajen sarautar ko kuma wata takaddama da ta taso akan sarautar ko dai wani abu. Yana adana wannan waƙoƙin Dan Maraya misali, suna wakilta ne akan nasihohin da yake yi wa mutane akan rayuwar duniya.
Fadakarwa
ne. To kuma irin wannan fadakarwar Hausawa suke so, Musulmai Hausawa suka fi so. Saboda haka kaga idan zaka yi nazarin sa,
zaka yi nazarin addini ba ta fuskar abin da yake fada.
Eh, yana janyo mutum kamar dan adam mai wayar gane hali, yana ta nuna cewa fa dan adam wato ba a iya masa. To irin wannan kaga sun yana wakiltar falsafar Bahaushe a musulunci, ya tattaro ta, ya dunkulo ta, ya saka ta. Ko ba haka ba? Ka dauki shi Abubakar Ladan. Abubakar Ladan yayi magana ta kamar waƙar Afirka. A waƙoƙin da yayi na Afirka, wato haɗin kan Afirka, zai gaggaya maka labarin ƙasashe, zai gaya maka labarin shugabannin ƙasashe, zai gaya maka al'adun mutanen ƙasashen da ya jajji. To kaga shi ma nan wannan yana wakiltar wani abu ne ma na ilimi da yake da shi a cikin wannan waƙar tasa. Haka su Ma'azu Hadeja, waƙoƙin da suka yi sun nuna irin gwagwarmayar da suka sha tsakanin su da Turawa don ƙwato wato 'yancin kai. To a taƙaice suna da wani muhalli.
To amma su nanaye sai rasa.
Na nanaye muhallinsu an yi su ne saboda wasan kwaikwayo na fim. Idan aka gama wannan fim ɗin ya yi hit, aka wutar da shi, to ba wanda zai ƙara goyi kansa. Bari mu baka misali. Wanda ya fi shahara a cikin waƙoƙin ita ce Sangaya.
Sangaya.
Ta fito a cikin wani fim da ake kira Sangaya. Yanzu ba kasafai za ka je ka ga mutum ya zauna yana sauraron Sangaya ba. Amma kuma za ka ji ana sauraron Umar Dan Danduna na Gondo
har yau
har gobe. Za ka ji ana sauraron Garnaga Kisar Dauna. Za ka ji ana sauraron Abubakar Ladan. Dan da aka ma fito da Abubakar Ladan yanzu a CD da a gidan rediyo kawai ake yin shi. To sai wani ya hikima ya je ya zakulo shi ko da kaina ne dai, aka manna shi a CD yanzu ana nan ana sai shi a bakin titi. To mutane sai rubutun sa suke yi. Amma ba za ka ga wani ya zo da cewa da kai yana son wata waƙar nanaye in ta riga ta wuce ba. Don wannan lokacin aka yi ta kuma an riga an yi ta wannan lokacin.
Wannan ma wata alama ce daga cikin alamun rashin tushe ga wata waka.
Kware.
Ya kasance daga an yi ta shikenan ta
kare. Za a yayin ta wanda kuma ya rela ta da wanda ya abun nan yanzu misali Fati ƴar Adamawa. A garin nan babu irin wato rurur da ba akan wannan wakar ba. Za ka ga ana cewa ai Fati ƴar Adamawa wannan wakar ita ake so, amma yanzu ka ji ta riga ta bace. Ga wakar Shaba uwar gida. Ita ma ta yi tashe, ta yi hit, ta yi kaza da kaza, ta riga ta bace. To abinda zai yi wannan tashen ya yi fuka-fuki ya furar saboda wannan lokacin ya bace. To dama can ba a san daga inda yake ba kuma ya bace daga inda.
Dama ka ce shi mai ita shi ne asalin kuma shi ne farkon kuma shi ne ƙarshen.
Ya ƙware da gaske. Amma yanzu ko goban ka je ka saka waƙar Ado Dankoli. haka da mutane suna cewa
yayin bai wuce ba
yayin sa bai wuce ba saboda wakili ne
haka ne farfesa wato ma iya cewa kamar wakan nan ma ta gambu ta fi asali akan wannan wakar ta yan nanayi
duk da ta cewa yazo shi gambu din yazo ya tuba ma ya ce ya tuba ya daina waka amma dai akwai farfesoshi a can ka Sokoto da suka ce ai bai kamata ya daina wakar ba wakili ya iya canja salon wakar ya iya canja abubuwan da yake yi a cikin wakar amma bai kamata ya daina ba saboda yana da wata basira da Allah ya bashi na adana abubuwa kuma zaka ga cewa ire-iren wannan wako mawakan wakilan to in ka duba za ka ga cewa indai waka wakili ya ce tabbatacciya ce tana da mahallinta tana da mazauninta to mawakin ba za ka ga ya ce da kai yayi soyayya ba amma ka tambaye ko wani dan nanaye za ka ji ya ce da kai ai ni wakokin da nayi sun fi 3000 ai wakokin da nayi sun fi 30,000 ai wakokin da nayi sun fi 1000 kaza dubbanni
to nana ya ce
to nana yi ne mana to amma ba fita ake cewa an kushe su ba ba kuma hatta da ake
matsayin su ake fara
matsayin su ake fara akwai masu son su da yawa ni kaina akwai ɗaya daga cikin ɗaya biyu haka da nake so nake sha'awar su
nake so wannan ba zai sa ka ce alade ba haushi
eh kwarai da gaske ba saboda wato shi inda ma wato abun ya dada lalacewa rashin musulun shine akasari a nazarin kiɗa ba yadda za a yi ka fitka rubuta waka ba tare da ka rubuta kiɗan ba ba a raba su in dai wanda ya rubuta waka to shi a zuciyarsa ya san irin kidan da zai tafi da wannan wakar to akasarin mawakan mu na nanayen yanzu
ba su ma sanya kidan yake ba
ba ruwan su da wannan su da sun rubuta waka mutum yana ganin ya iya waka saboda haka ya rubuta ta sai ya je studio inda ake kada waka sai ya ce ina son yi waka sai ya ce da shi to rera wakar mu ji idan ya rera wakar shi makadin studio din shi ne zai dauko piano din ya daddanna sai ka ji ana bin salon lafazin wakar a takaice kidan wakar shi
to
kidan wakar yake bi
wakar da
ba wani abu samu ba amma idan ka saurari kidan turawa zaka ga an yi hannun riga tsakanin kidan da bature yake yi da kuma wakar da yake wakar lafazin baya bin kidan baya hawa yana direwa
shi waka zaman kansa take yi
tana ita ma shi ma kidan yana zaman kansa amma mu a namu ba haka bane
haka ne
mu a namu ana nanayen sai ka je sai ya rera wakar in an je da ya rera wakar to sannan sai a dinga bi to magana ta gaskiya irin wannan ba shine tsarin kiɗa yadda ya kamata ba saboda amma sun samu haka ne saboda shi kiɗa kamar yadda ta buga muku wata rana kiɗa bai da tasiri a rayuwar Bahaushe gwanintar kiɗan ba ta wajen Bahaushe kuma Bahaushe bai gaji ya gwamo tsakanin kiɗa daban-daban wuri ɗaya ba
wato misali farfesa a makonni biyu da suka wuce kana cewa ba za a ce al'ada ta gurɓace ba amma a iya cewa ta canza salo ko ta canza kamar ta yi birgimar hankaka irin waɗannan waƙoƙi na ƴan nanaye ba za su iya zama wata al'ada Bahaushe ba ce ta yi birgimar hankaka ta koma haka
sai ta yi kamar yanzu misali ai ko a na gargajiyan ma akwai wanda su kiɗan nasu ike bin wakar amma ba duba kamar misali wakar Garba Sufa ta Amarya da Ango zaka ji yadda ike rera ta haka kidan yake bi
shi Garba Sufa
ba amma wannan ce kadai ma a cikin wakokin sa ya mata wannan amma duk sauran daban-daban suke idan zamani ya zo aka ce an samu canjin zamani maimakon su amfani da ganguna suke amfani da wannan suka dauko piano suke yi wannan daidai ne
amma ita
a nazar ce
eh ta cewa ta yi cika wannan sharadin da ka faɗa
shi ma idan ai abinda suke yi zamanantar da suke yi din ai ba zamanantarwa bane kayan kidan ne suka canja su saboda haka kamar yadda na gaya maka idan sun dauko piano sun yi dauki waka muryar sun canja ta tabu ta piano din da pianon da wakar sun tafi daidai suna yin abinda wa'ansu daga cikin mawakan gargajiyan suke saraka ba su wani canji ba amma sun yi kiɗa sun har hada wa'ansu kayan kiɗan da babu su da wanda kuma wannan ya janyo hankalin matasa to akasari matasa ne suka fi sauraron wannan wanda kuma ni a guri na yana da kyau ta yadda cewa yanzu matasan suna da abin nishadi zaka wanda duk zai ce daga yana son kidan gargajiya to farka tabbata mutumin ya shallake shekara 40 shi ba ya ji nanayen ya wuce shekara 40
ko a shekarun ko kuma a zuciya
eh to amma zaka ga cewa kuma masu son wannan abun nan zaka da an ce kai Aliji ta zaka da an ce da kai Aminu Ala zaka da an ce da kai to wa'annan zaka matasa ne suke son su wanda kuma yana da kyau tunda ke sun samu abin da su ma za su dinga nishadantar da kansu amma hatsarin shine na gargajiyan sun tafi hatsarin shine su masu yin wannan dan zamanin din ko kuma dan matasan ba sa iya kaiwa ga dattijawa mutumin da yake ya kai shekara misali 60 ko 65 ko wani abun nan to fa shi ba zai saurari wayannan ba nasa din wanda yake jin ya saurara din sun tafi ba su nan ko sun mutu ko kuma sun daina yi ko kuma sun haramta ƴaƴan su ma da kai kamar yadda su abun nan san dan indo yace shi bai san ƴaƴan sa su yi kamar yadda Hassan Wayam shi ma yace ya fi san ƴaƴan sa su yi karatu kamar yadda kuma Shata ya haramta ƴaƴan sa yace karsi duk da dai an samu kwaya daya yace shi sai yayi din to kaga idan kace mutun dan shekara 60 ne abun da ya sama shikenan sai ya zauna ba kida sai kace a makabarta yake ba zai shi ma ji wani abun da zai masa nishadi ba to wayanda za su yi masa din sun tafi to wannan yana daya daga cikin abun da mu kuma muke kokarin mu farfado da shi mu fito da cewa ayi rukunin kida na irin wayannan dattijawan saboda haka misali yanzu jan kida ya riga ya mutu ko babu fayafayan sa amma ai akwai salon kidan sa so ai samun masu ganguna da abun nan a saki irin wannan sa eh
to amma misali farfesa makon da ya gabata din ka fara magana ne dama akan marubuta haka to shi rubuce-rubuce da ake yi na littafi kamar irin na soyayyen nan da kuma irin su magana jari da sauransu a cikin su su ma akwai ƴan nanayen da waɗanda suke fito da al'adun Bahaushe ko kuwa duk su wannan abin bai shiga wannan fannin ba
a'a bai shiga wannan fannin ba saboda su dama wayannan littafai da ake rubutawa na wanda ake kiransu adabin kasuwar Kano wanda kuma wannan lakabi da aka ba su na adabin kasuwar Kano wulakantaccen adabi ne wani ne ya fito da wulakantaccen lakabi ne wani ne ya fito da wannan dan saboda ya nuna cewa abun bai da wani tasiri abu ne wanda shi ma matasa suka yi akai yayi da shi wajen shekara ta 1990 abun da ya kai har kusan ƙarshen wannan karnin ana ta rubutun sa ana ta tayi an yi sun kai dubbanni to shi ma abu ne wanda ya taso don ya nuna yadda matasa suka fahimci duniya kuma suka fassara shi suke yin su sai aka dinga samun kalubale jama'a suna kalubalanta su suna cewa su suke lalata mutane su suke lalata yara su suke kaza wanda mun kuma a lokacin da muke nazarin su muka ce a'a ba haka bane wayannan littattafan idan kana karanta su babu wani abu a ciki da ya nuna cewa yaro ya lalace in kaga yaro ya lalace to dama tan lalatacce ne daga lalatattun gida ya fito amma ba wai karanta littafin ne ya lalata shi ba dalilin da yasa zaka tattara yara guda 10 zaka ba su littattafan nan su karanta idan kwaya 3 ko 4 suka lalace ai ragowar ba su lalace ba to idan dai da gaskiya kamata ya shauranta su ma su lalace amma sai ga ɗaya ne ko biyu ne suka lalace dan da baraka ce duk wanda yake karanta wannan littafin ya lalace ba sai ka ce ai wani ya lalace kana ganin wai karance-karancen wayannan littafin ne ya lalata su sai muka ce gaskiya wannan ba ya musu adalci ba akwai abubuwa da suke sa mutun ya lalace amma ba karanta wannan littafin ba saboda akwai masu karanta littafin su kuma ba su lalace ba
haka ne misali idan ka dauki kamar labarai da hikayoyi da suke cikin littafin irin su magana jari ce tafiya mabudin ilimi da sauran wallafe-wallafe da waɗancan marubuta na baya suka yi in kuma ka dauki waɗannan littafin na zamani na ƴan soyayya ba za a iya kasa su ma a ce su ne ƴan nanayen rubuce-rubuce ba domin kamar abubuwan da suke kunsa din al'adar Bahaushe ba haka yake yi ba
eh to al'ada zaka iya kiransu nanaye in kana idan ana son ayi amfani da nanaye a matsayin abun da zai tashi yanzu yayi tasiri sannan kuma sai ya kasa ya bace sai ya zama rubutun ma ba san kowaye ba ya dan yi rubutun sa ne ya nan samu kudin sa ya buga littafi ya riga yayi to in ka maka adana in ka gwada shi da wanda kai magana jari ce to sai ga cewa eh da yawa suna cewa ai duk wanda ka samu wanda ya wuce shekara 40 ne kai shi magana jari ce littattafan da suke cikin magana jari ce ta 1 ta 2 ta 3 gaba ɗayan su littattafai ai labarai wajen 85 ne a cikin labarai 85 din nan akalla ba a kasar ba 78 wanko su yayi
daga wani littafin to
fa ba wai zama yayi kirkire su ba a'a littafi ne ya dauka ya narkar da shi wani labari ne ya narkar da shi ya koma Hausa
kuma ya bayyana cewa wankowar yayi ko kuwa ya dai shiru
a'a bai fada ba gaskiya bai fada ba sai daga baya dan wayannan littafin an yi labaran an buga su ne 1937 da 1938 a wannan lokacin aka buga su amma ba a tashi tsokane-tsokane da nazarce-nazarce akan su ba sai wajejen kamar alal misali a shekara ta 1980 wannan 80 din shekarun wannan 80 din to a lokacin da aka fara dan zakule aka fara cewa aiko labari kaza ya so yayi kama da labari kaza to anan aka fara tsokana to shine sai ya rubuta littafi shi kansa Malam Abubakar Imam din ana kiran littafin Abubakar Imam Memoirs wanda an riga mun saka shi a www.abubakarimam.com yana nan littafin sai mutum ya sako da shi kyauta ya karanta a ciki yayi bayanin yadda ya fasara wayannan littafai yace turawa ne suka tattara masa littafan suka bashi suka ce ba kada ya fasara ya narkar da su saboda fasara zaka dauki yadda wancan na farkon yake kame da shi na biyu to sai suka ce da shi a'a ba wai kawai dauka zaka yi ka fasara ba a'a ka narkar da shi ya zamanto cewa in an nuna gwaninta a na farkon to kai ma ka nuna gwaninta a na biyan to gwaninta sa shine duk labarin da ya fasara shi ko kuma ya narkar da shi ya zama na Hausa din a ciki idan kana karantawa ya dauke ka sai maka majigin yadda rayuwa take ta Bahaushe a shekara ta 1931 a wannan shekarun 30 niya din to wannan ita ce babbar gudunmuwar da Malam Abubakar Imam ya bayar ba wai narkar da labaran ba a'a fitan mana da wani majigi na 30 ni shekarun 30 niya da suka wuce
shi din kuma ya rayu a wannan lokacin
ya rayu mutum da aka haife shi shekara 20 niya shekara ta 1900 da ko 27 ne ko wani abu aka haife shi to saboda haka ya rayu a lokacin sai yana fadan kuma rayuwarsa a wannan lokacin lokacin babu tarho babu internet babu video babu television saboda haka kana karanta Hausa ce dan zazalla kana karanta Hausa ce ta wannan zamanin to wannan yana da muhimmanci wajen adana yadda lafazi yake zaka yana ga nazar shi ta wannan saboda kai idan ka manta da cewa wani kowa akai ka mai da hankali akan cewa an bada gudunmawa akan adabi kuma adabin yanzu an amfani da kalmar adabi a matsayin mudubi din to ya nuna mudubin al'umma a wannan lokacin a yadda suke
wato misali labaran da suke ciki kamar yadda kace daga wadansu gurara aka wanko su aka zo aka abin nan misali kenan labaran su ma asalin su ba al'adun Hausa bane kenan
shine ai dabarar da yayi sai mai da su al'adun Hausa
ta yaya
maran maka misali akwai ɗaya daga cikin labaran ana kiransa sarkin Busa labarin sarkin Busa a cikin labarin sarkin Busa an faɗi labarin wani mutum ne wani gari ana kiransa Hamelin a Germany a na gaskiyan kenan wanda kafin ya wankar da shi a wannan gari Hamelin ɗaya rana ya dame su duk abin da kake ciki sai kaga bera ya shigo in ka bude kabar beraye ne in ka bude tukunya beraye ne beraye suka addabe su suka rasa yadda za su yi da su sai mai hakimin garin da shi da mutanen suka zo na sa ta waya ya dame da wannan beraye ne duk sun dame mu kwazam sai ga wani mutum ya shigo wurin sai ya ce da su wayannan berayen zan iya kawo muku da su in za ku biya ni wayan su kudi suka ce mun yadda sai ya dauko sarewa daga aljunsa sai ya fara busawa sai dinga yawo kwararo kwararo garin yana busa sarewan nan duk inda yaje duk inda bera yake ya saurare shi sai ya biyo shi
saboda dadin sarewa
ko ma dai wani tsatsafin sa daidai shi ya san tsafin sa suka dinga bi sai da ya tattara duk berayen garin gaba daya sai tafi kogi sai ya shiga cikin ruwa da berayen duk sai suka mutu mutanen gari suke ta murna beraye sun riga sun mutu yau ba mu da beraye sai ya fito tsamo-tsamo daga cikin ruwan sai ya ce da su to a biya ni kuɗi sai suka ce wannan kuɗin da muka yi maka magana gaskiya sun maka sun yawa kai dai za mu baka dai ɗan wani abu haka dai ka sha ruwa amma dai wannan kuɗin ba za mu iya baka wannan ba sai ya ce a'a ai ba haka muka yi da ku ba a yadda muka yi da ku ga abin da za ku biya ni suka ce ba za su bara ba yace to idan ba ku ba ni kuɗi na ba za ku ga wani abin da ba za ku so ba suka ce menene yace ni dai za ku gani suka ce to da ya kai abin da za ka yi berayen nan dai sun tafi ba da mana da su za ka yi ba sai yace to sai sa hannu a ɗaya aljihun nasa sai ɗauko wata sarewa ba ta wacan ta farko ba sai hawa busa ta duk inda ya tafi a garin nan kananan yara sai suka dinga bin sa sai da tattare yaran garin gaba daya duk suna bayan sa mutanen gari ba su damu dariya ma suka ce ai yaro ba mai rama ne ba zai kai kogi ya kashe su ba saboda idan ya shiga kogi suna jin ruwa za su kuma bacci suke yi ma tsafi ya musu za su ji su dawo shi kuma bai nufi kogi ba sai ya nufi bayan gari akwai wani gangame mai dutse yana zuwa dab da wannan dutsen sai dutse ya dare sai ya shiga ciki tare da yaran sai na shigewa sai dutse ya rufe kam suka bace banda yaro guda daya shi kuma gurgu ne
sai ya tafi
ya ba yana kokarin bin su sun kasa ya kasa kamo su sai suka tambaye shi mutanen gari suka zo suna kuka sun ga yayan sun bace sai wannan ya ce kai me yasa kuke bin wannan mutum sai ce ai a cikin sarewar ta sa waka yake mana na wata irin aljanna da zamu samu idan muka bi shi. Ni yanzu ta kai ci na ga abokai na suna can suna jin dadin su ni kuma ina nan gurin. To wannan shine labarin.
To farfesa wato gashi mun ji wannan labari da ka buga misali da shi wanda kace asalin labarin a kasar Germany ne wanda aka yi shi. To yanzu ban san ya zamu ba saboda lokacin da muke da shi ba zai ba da dama mana bayanin yadda Malam Abubakar Imam ya sarrafa wannan labari a cikin magana jari ba wanda kuma a nan gurin shi ma ya nuna wata hikima da balaga da adabi na Hausa. To amma abinda zamu yi anan sai mu bari sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu anan ne sai kai mana bayanin yadda aka yi narkar da shi da kuma wani karin misali ma idan akwai shi to kuma daga bisani sai mu dora a cikin shirin kamar yadda aka saba. To yanzu mai sauraro a madadin shi Farfesa Abdullahi Uba da muna Jami'ar Bayero dake Kano da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya samu isowa ga kunnuwanku, ni da na shirya kuma na gabatar Salisu Muhammad Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.